Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. Masu sauraro a Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da download da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Tare da fatar kun wani lafiya, Jummai Ali da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Ina kuma tare da
Nazir Ahmad Hausawa. An ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Ma'aikatar cikin gida ta ƙasar Afghanistan ta ce wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bom a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul.
To, kanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labaran duniya yau Laraba 3 ga watan Mayu shekara ta 2017, za mu gabatar da himma ba ta ga rago kamar yadda muka saba. To amma kafin ku ji wannan shirin.
Abinda na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba.
Gaskiya akwai kalubale. Duk macen da kaga tana aikin jarida ba wai ba za ta iya aikin ta yanda ya dace ba gida. To muna iya kokarin mu amma kuma idan aka duba fuskan a al'adance gaskiya mata suna da matsala.
To yau rana ce da ta nazarin yancin dan jarida. Za ku ji irin kalubalen da yan jarida suke fuskanta a tattaunawa da muka yi da wasu yan jarida a Najeriya da kuma jamhuriyar Niger. Za ku kuma ji cewa an ba da belin tsohon gwamnan jihar Niger, Dr. Mu'azu Babangida Aliyu.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ana ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Satin da ya gabata, Trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba a tsakanin Isra'ila da Falastinu. Haka kuma Abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka dade ba a gani ba sakamakon tsohon rikicin. Sakamakon shiga tsakani na shugaba Trump. Abbas, wanda yake jagorantar hukumar Palestine da ke yammacin kogin, bai da buri mai yawa dangane da ribar zuwan shi na Washington. Kamar da jami'an Palestine suka faɗa, ɗaya daga cikin bukatunsa shi ne ya samu sauraron shirin Donald Trump na farfaɗo da tattaunawa dangane da zaman lafiya a yankin. Amma masu fashin baƙi sun ce Abbas na da burin tattaunawar ta farfaɗo masa da martabarsa da ta dakushe a gida da kuma waje.
Ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar Afghanistan ta ce wani mai harin ƙunar baƙin wake ya ta da bom a yau Laraba a lokacin cunkoso a birnin Kabul, wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8, ya kuma jikata fiye da 25. Mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwa ta NATO da kuma Amurka ke jagoranta, Captain Bill Sullivan, ya tabbatar da cewa an kai harin akan ɗaya daga cikin tankokinsu na yaƙi. Ya ƙara da cewa 3 daga cikin sojojin suna daga cikin waɗanda suka ji rauni, amma kuma ba su sa cututtukan da suka ci ba masu barazana ba ne. Waɗanda al'amarin ya auku a idanunsu sun ce wucewar bom ɗin ya auku ne a kusa da ofishin jakadancin Amurka. Haka kuma ya lalata motocin farar hula da ke kusa, sannan mutane da yawa kuma waɗanda al'amarin ya shafi duk fararen hula ne kuma a 'yan ƙasar Afghanistan. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai wannan harin.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. zaman tattaunawar da ake yi a yau Laraba da kuma gobe Alhamis akan yarjejeniyar ne tsagaita wuta na Syria da Russia ta dauki nauyi a Astana dake Kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen Amerika da zai halarci zaman a matsayin dan kallo an tabbatar da hakan ne daga fadar White House a wani rubutaccen bayani da ya biyo bayan tattaunawar wayar tarho wacce aka yi tsakanin shugaban kasar Amerika Donald Trump da kuma takwaransa na Russia Vladimir Putin fadar White House ta bayyana kiran wayar na jiya Talata a matsayin wani abu mai kyau an kuma tabbatar da ita ce magana ta farko ta kai tsaye da aka yi tsakanin shugabannin guda biyu tun bayan da jirgin ruwan sojan yakin Amurka suka kai hari da makamai masu linzami kan filin jirgin saman barkin sojan Syria wanda dakarun Syria da na Russia ke amfani da shi a ranar 4 ga watan Afrilun wannan shekara Trump ya alakanta harin na makamai masu linzami da Amurka wanda ya bata wa Russia rai da cewar ya faru ne sakamakon harin makami mai guba da Syria ta yi amfani da shi akan fararen hula wanda ya yi sanadiyar tur kimanin fararen hular guda 100
wani rahoto da kungiyar masu kula da harkokin safarar jiragen ruwa ya bayar ya nuna cewa raguwa ko kuma sa ido ya baiwa rage sa ido ya baiwa barayin teku damar wato teku damar kai hare-hare akan jiragen da ke zirga-zirga a kusa da kasar Somalia rahoton da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Oceans Beyond Piracy ta bayar ya ce an yi shekaru masu yawa ba a ga irin wannan fashi na teku ba yawan jiragen ruwan da ke zuwa bakin gabar teku wato da ke zuwa tashar jiragen ruwa ya ragu kamar yadda jami'an tsaro na ruwa masu zirga-zirga a kusa da Somalia su ma suka ragu mai sofijin wadda ta jagoranci rubuta wannan rahoton ta ce daya daga cikin abubuwan da suka gano shine cewa dama barayi ba su taɓa yin nisa daga inda suke fashin ba kuma suna ci gaba da zama cikin shiri ko kuma mallakar kayan aikin da za su iya ci gaba da wannan aiki nasu na sata a teku akalla hudu daga cikin jiragen ruwa 7 da aka kai wa hari a wannan shekara ba su dauke da jami'an tsaro da kuma makamai a cikin su labarin duniya kuka gama je yau rana ce da aka ware domin duba yancin dan jarida saboda haka ne wakilin sashen Hausa a Abuja Najeriya Nasiru Al-Hikaya ya zanta da wasu yan jarida kamar haka
cikin wannan zuri ina tare da Ibrahim Babu Suleiman wanda kwararre ne ko sananne ne zance a Najeriya ta fuskar aikin jarida musamman ma a yanar gizo sai kuma Salim Sani Shehu wanda dalibi ne wanda ya samu kwarewar aikin jarida a gidan radio da talabijin na Jigawa Ibrahim Babu Suleiman ina fara da kai shin kuna da cikakken aiki da kuke gudanar da aikin ku
mun samu gagarumin nasara a wannan lokaci a kasancewar yadda harkokin kafafen sadarwa ta yanar gizo ta fito Najeriya lokaci kankani kaga jama'a da dama dan shekara 70 ma zaka same shi yana fama lallekawa yana kuma karanta labarai wani lokacin ma har yana daura labari sai dai a kwanakin baya an samu wani dan matsala wanda majalisa ta tattauna da za a dakatar da fadin albarkacin baki a kafafen sadarwa da suka kunshi Facebook, Twitter da dai sauransu wanda wannan abun bai samu nasara ba in kai la'akari da kasashen duniya irin kasar Turkiya za ka ga cewa harkar kafa yanar gizo ta taimake ta wurin hana juyin mulki wanda a ƙarshe za ka ga shugaban kojejiyar nan yayi magana kan cewa an soke Facebook, Twitter da sauransu saboda da wannan hanya ya bi nasara to bari ya dakile wannan harka idan ka dawo nan cikin gidan Najeriya idan ka duba ko shi wannan gwamnati da muke tare da ita shugaban kasa Muhammadu Buhari kafafen sadarwa ta yanar gizo tana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gagarumin nasara wurin nasararsa a ci kaiwa ga gashi na ɗorewarsa a kan mulki ta a shugaban Najeriya wanda an samu tagomashi sai dai ana samun matsaloli akwai hakikanin yan jarida suke ba da labari akwai kuma waɗanda suke shiga rigunan yan jarida suke ba da labarin da bai inganta ba
kafin mu da wuji waɗanda suke shiga rigunan yan jarida Salim me zaka ce lokacin da ka shiga kwarewar aiki a gidan radio da talabijin na Jigawa me ka lura yadda yan jarida ke gudanar da aikin su
wato alhamdulillah abinda na lura aikin jarida ba aiki ne na rago ba aiki ne wanda a sai jajirtacce ne zai walau namiji ko mace duba da yanda suke samun wahalhalu da yanda suke nemo labaran da yanda suke gyara su da yanda suke tace su har al'umma su saurara su san me duniya take ciki a kai idan muka dauka lokacin da muke wajen ko kuma lokacin da muke koyon wannan aikin mun yi tunanin aiki ne dan gangani muna zuwa bai fi mu yan awanni mu fito ba sai muka gano cewa awa sama da 8 ma ba za ta isa a gama wannan aikin ba duk da labaran da ake yi ana yin su ne sau daya kuma ana yin su ne bai fi minti 30 ba saboda wahalalun su da yanda ake samu matsala kamar akwai lokacin da muna cikin hada labaran bayan mun gama su mun tafi studio inda za a je a yada labaran sai aka kawo mana sabon labari kuma ana so a sashi shine zai zama labari na farko to sai a wannan lokacin na gane cewa gaskiya dole sai mutun ya jajirce
Ibrahim Babu ka ce akwai masu shiga rigunan yan jarida suna aiki so ai ne
zaka samu yan amore haka kawai mutun ya ji ya yi wayarsa Android ya zo ya sa data kawai ya zo ya samu wani labari ko jita-jita ana yadawa kawai sai dauka sai buga labarin wanda ka'idan dauko labari ba haka yake ba kowane labari akan dauko shi ne ta hanyar wakili sai an tabbatar kafin ka kai ga rubutawa a bangarorinka in ka dauki bangarorin da suka musamman mu a shafunan mu na Hausa na abin da shafin Facebook da Twitter akwai irin su BBC Hausa BOA Hausa Rariya da sauransu to duka waɗannan akwai waɗanda suka shiga rigunan suka bude irin waɗannan sunaye sai su zo sai su dauki labari misali sai su ce Nasiru Adamu Elkaya ya ce kaza kuma a shafi na BOA to kaga wanda bai san labari ba ko bai san harkan Facebook ba yana karanta wannan labari zai dauka kan cewa lalle haka ne Nasiru ne ya fadi amma ko ba haka din bane wanda duk waɗannan kafafan da suka yi fice akwai dan alamu da ake gane su ba kowa ne yake zama dan jarida ba amma a yanzu kusan kowa ya zama dan jarida
tabbas akwai bambanci tsakanin yanda ake watsa shirye-shirye tsakanin kafafen labaru na nan cikin gidan Najeriya da kuma na kasashen waje musamman ma na kasashen Turai din nan Salim kai da kaje gidan radio da talabijin na jigawa in ka kwatanta yanayin aikin su da irin waɗancan kafafi me zaka ce
wato kwarewa ce take bambanta da kuma kayan aiki ana amunan kasa Najeriya ko in ce kasashen bakar fata wato Afirka ana samun matsala ta kayan aiki ko kuma akwai kayan aikin yanda za a sarrafa su ne ba za a iya ba idan kai consider da su kun kai la'akari da su kasar Turawa da suke su ne uwa ko kuma su ne waɗanda suka kirkiro waɗannan abubuwa sun fi kwarewa sun fi samun iya aikin akan mu bakaken fata da muke dauko wayannan kayayyakin aikin muke cewa za mu yi amfani da su
me kike ga zai faru idan misali a ce ana aikin jarida ko kuma a kafar yada labarai babu mai editor gaba daya misali kowa ya dauko labarin sa kawai za a je a kai studio akai kawai mai karanta ya karanta kawai gabatar da shi kai tsaye
to rigingimu ne za su yawa da tashin hankali sakamakon kowane irin labari in aka ce za a isar da shi ga al'umma kai tsaye to wani labarin wani yana ji hankalin sa zai tashi a lokacin da yake ji din wani ma yana ji sai kaga ya fito misali shi ma ya fito yaya labari kaza na ji a gidan radio kaza ko gidan talabijin kaza ya tada mun hankali kankace me gari ya dauka al'umma sun dauka kasa ta dauka duniya ma gabaki dai ta dauka sai a samu matsala amma editoci suna taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa sun inganta labaran ko sun canjo su kalmomin da bai kamata a sa su ba ba zai tunanin tada hankalin ba ko kuma kalmar
Halima ko su kalmomi misali da ake misali wajen fassarar labarai misali a ce wani is a liar ma'ana kai tsin zaka fassara wannan abun shi makareci ne amma sai kai ka rubuta fassarar ka cewa wani an ce makareci ne sai editor ya zo ya gyara ya ce wani abun da ya faɗa ba daidai bane ya kai ka fahimci irin bambancin fassarar jarida da kuma yadda ake yin bayanai a teburin mai shayi
gaskiya wato ko a Hausance ma a darasi yanda ake koyarwa a jujuwa ana faɗa mana yanayin fassarori a ce akwai mai yanci akwai ta baki da baki da sauran dai wasu makamantan fassarorin da ake faɗa to wato shi editor idan ya tashi zai fassara yana fassara ta ne fassara mai yanci wato yanda idan mutum ya ji zai san an masa adalci a wajen fassara
tattauna da Nasiru Elhikaya ya mana da wasu yan jarida kenan kuma taken wannan rana a bana shine nauyin da ya rataya a wuyan kafofin yaɗa labaru a yunkurin bunƙasa zaman lafiya ta hanyar faɗin gaskiya. To bisa la'akari da wannan take wakilin sashen Hausa a jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma ya aiko mana da wannan rahoton.
Malam Abubakar Jallo ɗan jarida ne da ya taɓa shugabantar cibiyar 'yan jarida ta ƙasa Maison de la Presse.
A wajen shekara uku kenan Nijar kawai komawa baya take bisa wannan 'yancin 'yan jarida. Abin da ke kawo wannan rashin aiki da doka ma'ikwanta waɗanda su ne ya kamata su yi aiki da doka kuma su sa kowa ya yi aiki da doka wato su ne ke murɗe ma doka da wuya bancin ma ana kama 'yan jarida akan doka ta hana sai zamanto kuma yanzu wato idan ana wani zanga-zanga kai ka je kana rahoto sai a shige ka da duka a amshe maka kayan aiki kai har salula wannan na hannu da ke amshe shi ake kuma a je a rahe ku to kaga duka wannan aikin asha shine ya kawo Niger take tana ta koma baya kuma zama da muke na demokrasiya.
Sai dai hukumomin Niger a ta bakin magatakarin ministan watsa labarai Hajiya Fajimata Gali Adam na cewa idan an bi ta barawo a bi ta mabisau.
Yan jarida da laihin su ma gwamnati yana da laihi su ma suna da nasu paske ethic and deontology da ake cewa yan jarida ƙa'idodin aikin jarida ba abin su daidai yadda ya kamata kamar ka san gaskiya ga ta haka take amma saboda kai kana da wani son rai sai ka boye wannan gaskiyar ka je ka faɗi abin da bai kamata a lokacin aikin jarida cewa abin da ka gani ka shaida shi zaka faɗi ka faɗe shi ko yayi dadi ko ba yayi dadi ba kundin ma da yake ba ɗan jarida inci to yanzu takardun nan duk mun yi da gyara su zamu aika su can sama a diba su a samu a gyara saboda a rage takura ma ɗan jarida mu shine muke nan muna kokowa yanzu a wannan minista na communication.
Shekaru sama da 25 da kasar Niger ta tsunduma ta farkin demokradiya wanda a karkashin sa dokoki suka bayar da damar yawaitar bude kafafan yaɗa labarai masu zaman kansu da zummar ba rukunonin jama'a damar tofa albarkacin baki sai dai da alama har yanzu akwai waɗanda ke jahiltar aikin jarida inji Umaru Rigo wani dan jarida mai zaman kansa.
Gani suke yi dan jarida wani abu ne mai shirin guga musu kashin kaji. Kawai da dan jarida wannan yana shirin yi mini shiri ne. Bisan ba kuma ba dole bane. In ba kai kake da shirin ba a jikinka, dan jarida ba zai maka shiri ba. Abinda kai shine zai hudi. Ko kuma abinda ka furta daga bakinka shine dan jarida zai hudo ya shaida ma mutane ga abinda wani ya ci. Sauran matsalolin gari mu ne suke. Ba an ba mu inci bane. Dan mu tozarta wani tozarta mutum ba aikin dan jarida bane ba ayin shi bane
albarkacin wannan rana ta 3 ga watan Mayu an bayyana sakamakon gasar da ofishin jakadancin Amurka ya shirya domin karawa yan jarida azamar bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da zaman lafiya ta hanyar jan hankula game da illar aqidar tsatsauran ra'ayi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Da wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida ɓangaren mani ko na horon maza da rubutun jarida.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Amina Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa babbar kotun jihar Niger ta ba da belin tsohon gwamnan jihar Dr. Mu'az Bamangida Aliyu wanda ake zargi da laifin yin sama da fadi da kimanin naira miliyan 500 a lokacin da yake gwamnan jihar.
Alƙalin kotun mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya amince da bada belin tsohon gwamna Babangida Aliyu amma bisa sharadin bada naira miliyan 150 da kuma mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da kaddarori ko kuma gidaje da kudaden su ya kai naira miliyan 200 Amina. Haka zalika shi ma tsohon kwamishinansa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko da suke tsare tare ya samu belin akan naira miliyan 100 sannan da mutane biyu masu tsaya mashi sannan ya kasance suna da kaddarori ko kuma gidaje da kudaden su ya kai naira miliyan 150 Amina. Daya daga cikin lauyoyin mutanen barista Mamman Mike Usman ya ce sun ji dadin bada belin amma sharuddan belin sun yi tsauri da yawa.
Ai shi George din ya nuna gwaninta kuma mun yarda da shi amma dai conditions da ya bayar na bill zai ba mu wahala.
Kana ga ba ku iya cika su cikin sauri.
Ba sani ba amma Allah zai taimaka.
Shugaban PDP a jihar Niger barista Tanko Beji ga abin da yake cewa
mako da ta shige nayi maka magana cewa abin da Allah yayi Allah zai magane shi mako daya gashi Allah ya bada beli mu yi tawakkali da Allah wannan abu da ya same mu Allah ya kawo kuma Allah ya maganin sa mun gode wa Allah mun samu beli muna kuma godiya ga magoya bayan mu da suka tsaya shiru su saurare abin da kotu za ta ce.
Tun sharuddan da alkali ya gitta na cikawa kafin a baku belin nan ba za ku iya cikawa?
Babu za mu cika su a yanzun kuwa nan da awa daya za mu cika.
A wannan karon dai magoya bayan tsohon gwamnan sun yi dafifi a harabar kotun duk kuwa da jami'an tsaron da aka jibga ga abin da daya daga cikinsu ke cewa.
A sunana Malam Yaya Muhammad Usman kuma ni mazaunin Minna ne. To gaskiya abun murna ne ga kowanda ya zauna ya saurari yanda karan ta tafi. So kuma beli ba shine yanke hukunci ba. Kaga ko bai kamata a ce an hana beli ba.
A yanzu dai alkalin kotun ya sanya ranar 12 ga watan 6 mai zuwa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha. Yanzu kuma ga Ladan Ibrahim a yawa zai gabatar da
imma bata da rago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da raka da masu sauraro ku a cikin sabon shirin himma bata garago. Shirin da muke tattaunawa da abokin aikin mu dake zaune a kasar Faransa wato Abba Sadiq dan asalin jamhuriyar Niger. A cikin shirin da ya gabata, Abba zai ansa mana tambaya ce akan saukin samun aiki a kasar ta Faransa ko kuma akasi. Sai lokaci mun halin nasa. Yau anan zamu dora.
Aiki akwai shi sai zamanto amma in kace zaka yi aiki anan Turai sai ka tashi da sahi. Sai ka tashi da asuba ma. Men kare biyar in ka tashi zaka ga public transport ko na kasa ko bus ko wani ne cike yake kap don saboda kowa yana aiki kuma kowa yana in ka samu aiki baka wasa da amma kaga wani latti wani abu haka wanda ake gani a gida ko a ce kai na tsin wajen suna amanta aiki ba ko wani abu ya faru a gida na yi kunci na nan baka gani shi aiki ya zama babban ta aiki ya zama kaman addini ne aiki ma za a ce a nan Turai mutum in ya sa aikin shi gaba baya wasa da shi saboda ya san in ya kuce mushi gobe samu shi yana da yawa
to ba a samu inda ba su aiki su zaman to cewa su wasu kai su taimakon su ƴan uwan su ke musu da abubuwan da suke bukata
ba za ka samu mutum da zai kwanta gida ya ce in baba na in yayi aiki zai zo ya bani kudi ko wani ya na in ya nemi kudi zai zo ya bani ba za ka samu irin wannan mutane ba kaman wanda yake a tunda ni ina a gidanmu akwai wanda yake da hanya shikenan sai in yi kwanci na sai shi yaje ya sha wahala ko ya taro kudi zai bani baka iya samun gani wannan ko duba kaman yanzu yaro in ya kai shekara 18 ko shekara 19 sai ya nemi fita daga gidan uwayen shi ya tafi ya zama gidan kanshi yayi haya yayi ko lafal yake sai ya tafi bayan lafalkin yayi aiki saboda ya samu dan abun kudi a hannun shi amma kaga gida sai ka dade sai ma kai arme ka zama gida ka zama cikin gida uwayen ka suna cida kasu da matan da kake da
amma ba a samu haka na a Turai
a'a ina mutum da zai kamar yadda na faɗi yaro mai karatu ba in ya kai shekara 18 sai ka ga shi da kanshi ya kai ko kuma uwayen sun ce a yanzu ka kai inda ya kamata kai da kanka ka tafi ka nemi abin da za ka yi a yana yiwuwa uwaye su taimaka su kawo gudun ma su kawo wani abu amma su ɗauki mutum su biya mishi haya su biya mishi ci su biya mishi komi da komi wannan baka gani shi anan
to kenan aiki na da saukin samu kenan
aiki akwai sai dai in ka yi kana iya samu aiki wani aiki yana da wahala amma ana iya samu akwai aiki ana iya samu aiki in mutum bai yi aiki ba nan duka tsammani kaman aiki mai wuya kaman ka zama wani ma'aikacin gwamnati ko kaman ka zama wani abu aiki wanda ba shi da wuya wannan yana da wahala amma aikin karfi haka wannan ana iya samu shi mutum da yawa nan indai ka tashi indai ba ragwanci aka yi ba zaka iya samu aiki kuma zaka iya samu abin da zaka amfani kanka kuma haka in kana da wayo kaman kana iya tafiya akwai in kasuwa inda ake sayar da abubuwa wanda ba su da tsada kaman kamfani inda ake sayar da abubuwa to in kai wannan lissani kai tsari kai nazari yana yiwuwa ka dan samu abin da zaka samu wanda kake iya ko ka aika gida ko kuma ka amfani kanka nan da shi
to ya batun samu ababuwan more rayuwa irin a ce ka samu abin mallakan kaman a ce mota kaman gida kaman dai ire-iren su saboda kaga a gida in kana da mota kai wani babban mutum ne ya mallaka ire-iren waɗannan yake anan kasan Turai musamman na Faransa
nan wani mallaka mota haka ba wani abun a zo a gani bane mota kaga wani ma mota ya zama mishi abun aiki inda yake tafiya yayi aiki yana nisa da gida in ba mota gare shi ba zai iya tafiya yayi aikin sa ba mota ba wani abun arziki bane ba wani abun a zo a gani bane anan amma gida wannan yana da tsada saboda gida kaman gida karami ma anan birnin Paris musamman kaman anan birnin Paris inda nake gida karami ma sai ka biya kaman miliyan na sefa tsari haka to yana yiwuwa wannan amma su suna da tsari wanda bamu da gida nan sai ka tafi banki ta baka bashin shekara 25 saboda ka sai gida na musamman kana iya samun bashi idan kana da aiki wanda aka san aiki ne kowane wata kana da albashi kana iya samun aro wajen banki saboda ka sai gida to wannan mu bamu da irin wannan abu sai zaman to saboda suna da wannan Allah ya ba su wannan abu sai zamanto su mutun da yawa ya mallaki gida ba sai ma kana da arziki babba ba indai kana da aiki kowane wata kuma kana da kontra na aiki kana iya zuwa banki ka amshi bashi sai ka sai gida mutane da yawa suna bin wannan hanyar su yi gida sai zamanto gida shi ma ba wani kamar abin arziki bane a gida ne aka mai da gida da wani mota kamar arziki anan ba wani abin a zo a gari ba
to ya kaman maganar ciwon lafiya samun magani ko kuma kulawan asibiti
nan wannan wajen wannan ai kuma sun tsaye da mu sosai kai saboda nan kaman in ka dauki Faransa akwai assurance mutane da yawa indai kana aiki company da kake ma aiki shi zai baka assurance naka zai baka insurance suna da tsari nan wajen wannan tsarin ai Faransa ta yi kasashe da yawa ma wajen insurance in kana aiki indai kana aiki ko karami aiki ne za a baka insurance na kanka za a ba iyalinka sai zamanto kuma in kana da wannan insurance din abinda kai kake biya kadan ne kwarai ma kadan ne sai to sai mutane da yawa nan kaga sai yake suna da asibiti na kashi kuma suna da mutane da yawa ba kaso ba kaga mutun ya shiga wani wahalar rashin lafiya anan kasar Turai
jama'a biyo mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar yanzu Ahmadu Bakon namu Abba Sadiq da Sulaiman Abu wanda ya daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
haka ne ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar sadarwar email
Sai mutum fari ta fito daga Adamu Habu Umar Yanga karamar hukumar Taura jihar Jigawan Najeriya wanda yake salam VOA Hausa hakika yau take ranar yan jaridu ta duniya kuma ina amfani da wannan dama wajen jinjinawa yan jaridu a ko ina suke a duniya a bisa kokarin su na sadaukar da rayukan su wajen sanar da mu halin da duniya take ciki shi ma Aminu Dan Kaduna Amanawa cewa yau ne ranar yancin yan jaridu ta duniya kuma ya kamata kasashen Afirka su kawo ƙarshen cin zarafin yan jarida a kasashen su ganin cewa su ne idanun al'umma Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna fatan Allah ya karawa iyayenmu lafiya tare da shugaba Muhammadu Buhari. Da marasa lafiya na gida da asibiti. Allah ya kara musu lafiya amin. Sako daga Safiyana Gumal Zangon Daura. Sai kuma sako haɗin gwiwa daga Aminu Kano mai da Garku da Hussein Abadambam wani suka ce salam VOA Hausa. Ku ba mu dama mu kira ga al'umman Najeriya da shugabannin Najeriya da su rika baiwa yan jaridu haƙƙin su dalili kuwa shine su ma suna kare haƙƙin al'ummar ƙasa. Da haka bai dace a sa kyama ko tsangwama akan su ba.
To ra'ayin ku ma sauraro shi ya kamu da takaitattun labarai kafin mu sallama.
An ƙara ƙarfafa zaton cewa da ƙyar za a samu wata gagarumin nasara a ganawar da ake shirin yi tsakanin shugaban Palestine Mahmoud Abbas da shugaban Amurka Donald Trump a yau Laraba a White House. Satin da ya gabata Trump ya ce bai ga dalilin da za a ce zaman lafiya ba zai yiwu ba tsakanin Isra'ila da Palestine ba. Haka kuma Abbas ya ce mai yiwuwa ne a iya kulla yarjejeniyar zaman lafiya mai tarihi da aka dade ba a shiga irinta ba sakamakon tsohon rikicin sakamakon shiga tsakani da shugaba Trump ya yi. Ma'aikatar cikin gida ta kasar Afghanistan ta ce wani dan kunar bakin wake ya tayar da bom a yau Laraba a yayin da jama'a ke hada-hadar fita aiki a birnin Kabul. Wanda ya yi sanadiyar mutuwar kimanin mutane 8 ya kuma jikkata fiye da mutane 25 mai magana da yawun dakarun rundunar NATO da Amurka ke jagoranta Captain Bill Sullivan ya tabbatar da an kai harin ne akan daya daga cikin tankunan su na yaki ya kara da cewa uku daga cikin sojojin su na cikin waɗanda suka jikkata amma ciwukan su ba masu barazana bane ga rayuwar su Zaman tattaunawar da ake yi a yau Laraba da gobe Alhamis akan yarjejeniyar tsagaita wuta na Syria da Russia ta dauki nauyi a Astana dake Kazakhstan za ta hada da wani jigon ma'aikatar harkokin wajen Amurka da zai halarci zaman a matsayin dan kallo an tabbatar da hakan ne daga fadar White House
to sai kuma misalin 9:30 na dare agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin Da yake yau rana ce ta yancin dan jarida, muna son mu ji ra'ayi ko kuma shawarar ku akan irin kalubalen da kuke ganin dan jarida yana fuskanta wajen gudanar da ayyukansa a shirinmu na daren, amma a halin yanzu a dakace yau da gobe.